Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfili Hashin Gumel tare Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Laraba 10 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To majalisar dattawan Amurka ta amince a ci gaba da sauraron ƙarar shirin tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Bisa tuhumarsa da ake yi kan tunzura magoya bayansa su yi bore a majalisar dokokin Amurka. An shiga yini na hudu a jere da masu zanga-zanga a Myanmar suke fita don nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar. Shugaban tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa da ke binciken musabbabin cutar COVID-19 a China ya ce ba su ga wata hujja da ta nuna alamun an samu ɓarkewar cutar ta coronavirus ba gabanin ballarta a watan Disambar 2019 a birnin Wuhan.
Kanun labaran kenan aka saurara. Yayin da ɓarayi ko 'yan bindiga suka addabi wasu sassan jihar Kaduna, mutum 23 ne suka rasa rayukansu.
Kullum ɓarayin nan shigo a garin suke su fasa shaguna su kama mutane su anshi kuɗi. An kama ni ma kwana 32 ne sai da na biya miliyan 3 cin.
Haka kuma za ku ji ƙarin bayani game da hatsarin motar da ya sanadiyar rayukan mutum 3 da ke cikin wata tawagar gwamnan jihar Borno. Jiya Talata ne majalisar dattawan Amurka ta fara sauraron shari'ar tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Ko me masana ke cewa?
Rana ce wadda take cike da tarihi, saboda kaga dai wannan dai karo na farko da aka samu wani shugaban ƙasa da za a tsige har karo na biyu a wa'adin mulki guda.
Sai a kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar Laraba. Murtala Faruk Sanyinna yana nan tafa da shirinsa na baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar dattawan Amurka ta amince a ci gaba da sauraron ƙarar shirin tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Bisa tuhumarsa da ake yi kan tunzura magoya bayansa su yi bore wa 'yan majalisar dokoki. Yayin da a watan jiya suke shirin tabbatarwa da Joe Biden nasarar da ya samu a zaben watan Nuwamba. 'Yan majalisa 56 ne suka amince da a ci gaba da shari'ar, yayin da 44 suka nuna akasin hakan a shari'ar wacce za a fara ta gadangadin a yau Laraba. Kaiwa ga wannan matsaya ya biyo bayan sawa'i da aka kwashe ana muhawara kan ko kundin tsarin mulkin Amurka ya ba da kofar a tuhumi Trump yayin da ya riga ya bar ofis. To shugaban Amurka Joe Biden ya ce duk da cewa an fara wannan shari'a zai mai da hankali ne wajen rage wahalhalun da jama'a ke fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Da manema labarai suka tambaye shi a jiya Talata shin ko yana kallon shari'ar wacce ake watsawa kai tsaye ta talabijin, sai Biden ya ce a'a ba na kallo, inda ya kara da cewa Amurka ta yi asarar rayukan mutum 450,000 kuma akwai yiwuwar adadin ya karu idan ba mu hanzarta ɗaukan matakan da suka dace ba. Shugaban na Amurka ya kara da cewa sanadiyar cutar ta COVID-19 yara da dama suna kwana da yunwa, iyalai da dama suna shiga fargabar yiwuwar rasa abincin da za su ci. Biden ya ce ba zai sake yin magana akan shari'ar ta shirin tsige Trump ba, wanda ya kayar a zaben da aka yi a watan Nuwambar bara. 'Yan sanda a Myanmar sun tarwatsa jama'ar da suka fita zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a Naypyidaw babban birnin kasar, inda suka yi ta harbin gargaɗi tare da amfani da harsasan roba da kuma ruwa wajen kada masu boran. Rahotanni sun ce akalla mutum 2 sun ji munanan raunuka sanadiyar harbin su da aka yi da abin da ake kira zaton bindiga ce. Zanga-zanga ta jiya Talata ita ce ta yini na hudu da aka yi a jere, inda masu boran suka yi burzda matakan da sojoji suka saka don dakile zanga-zangar wacce ke adawa da hanbarar da zababbiyar gwamnatin farar hula da sojojin suka yi. Shugaban tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa da ke binciken musabbabin cutar COVID-19 a China ya ce ba su ga wata hujja da ta nuna alamun an samu ɓarkewar cutar ta coronavirus ba gabanin ɓullarta a watan Disambar 2019 a birnin Wuhan. Peter Ben Embrick, wanda ƙwararre ne a fannin yaƙi da ƙwayoyin cututtuka a hukumar lafiya ta duniya WHO, ya faɗa a jiya Talata cewa bincikensu ya nuna cewa mai yiwuwa cutar ta COVID-19 daga jemagu aka samu ta, inda ya ƙara da cewa ba kuma lallai bane a ce jemagun daga Wuhan suka fito. Tawagar dai ta ziyarci kasuwar da ake sayar da dabbobin ruwa, wacce a nan ne aka yi amannin cutar ta fara ɓulla. Baya ga haka sun ziyarci cibiyar binciken kwayoyin cututtuka a Wuhan da wasu dakunan bincike da kuma cibiyar da ke yaki da yaɗuwar cututtuka a Wuhan.
In an jima kaɗan, Mahmud zai sake dawowa da ƙarin wasu labarai. Kafin nan za mu leƙa jihar Kadunan Najeriya, inda gwamnatin jihar ta sanar da mutuwar wasu mutane 23 sanadiyar ayyukan barayi 'yan ta'adda. Isa Lawal Ikra na ɗauke da wannan rahoton.
Ko bayan kisan da 'yan bindigan suka yi a garin Kutemeshin birnin Gwari a Talatar jiya, ma gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara sanar da kashe mutane 23 a ƙananan hukumomi 5 da ke faɗin jihar Kaduna, kuma ciki har da ƙaramar hukumar birnin Gwari. Wani ɗan yankin garin Saulawan ƙaramar hukumar birnin Gwarin da ke gudun hijira yanzu haka ya ce garuruwa da dama yanzu sun zama kufayi saboda fargabar hare-haren 'yan bindiga a ƙaramar hukumar ta birnin Gwari.
To lalle yanzu an kasa mutanen Saulawa kashi 3, to kashi 2 da rabi sun gudu. Kullum ɓarayin nan shigowa garin suke su fasa shaguna, su kama mutane, su anshi kuɗi. An kama ni ma kwana 32 ne, sai da na biya miliyan 3 cir, sannan suka ɗauki kayana na wajen miliyan 2.5.
Banda Saulawa, wanne gari da wanne gari ne ke cikin wani hali? Don ana magana cewa akwai garin da aka kashe mutum 18 shekaran jiya.
Wannan Kaɗanya ne, a cikin garin Kutemeshin Kaɗanya, gari ne suna Kaɗanya. Ai mutum 23 aka kai jana'izan su jiya. Su mutum 18 wanda aka kashe gaba ɗaya ne wannan, kaga wani an harbai bai gama mutuwa ba. To su ne dai a jiya dai wanda suka gawo mutuwa, wai su kai mutum 23 daidai wa daida. Bari lisa hawa ba gari 10 inda ba kowa yanzu. Kaga Sofa ba kowa, Katoje ba kowa, Cifona ba kowa, Daɗin kowa ba kowa, Unguwar Zaki ba kowa, Kazage ba kowa.
Sabuwar sanarwar da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya fitar dai a yammacin jiya Talata, ta ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga a ƙananan hukumomin Giwa, Cikun, Kaciya, Igabi da birnin Gwari. Kamar dai da aka ji dama a kwanakin baya, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i na shan alwashin yin fito na fito da 'yan bindiga a matsayin mafitar da ta rage akan kawo ƙarshen matsalar tsaro.
To kullum gwamnatin jiha tare da gwamnatin tarayya da rundunonin sojoji da 'yan sanda suna iyakan kokarin su na gyara sha'anin rashin tsaro a wannan jiha. Wannan sabon yunkuri da rundunonin sojan sama da na ƙasa suka fara yi, in aka ci gaba da shi cikin watanni insha Allahu, duk wanda ya shiga ta'addanci ba zai kwanaki ba, zai je ya gamu da Allah.
Yanzu dai kusan kullum sai ofishin kwamishinan tsaro na jihar Kaduna ya fitar da sanarwar harin 'yan bindiga a ɗaya daga cikin yankunan wasu daga cikin ƙananan hukumomin da suka da birnin Gwari, Cikun, Giwa, Kaciya, Igabi da kuma Kajuru. Sai dai gwamnatin kuma kan sanar da kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro a fadin jihar baki daya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Mahmud ya dawo da labarai.
Wasu jerin hare-hare da aka kai a Afghanistan a ranar Talata sun halaka 'yan sanda kalla 10 da jami'an gwamnati, kwana guda bayan wani gargaɗi da wani janar ɗin sojin Amurka ya cewa tashin hankali ya yi yawa a ƙasar ta Afghanistan. Hudu daga cikin mutanen da aka kashe fararen hula ne da ke aiki da gwamnatin ƙasar, inda wasu 'yan bindiga da ba son ko suwaye ba su karbe su har lahira a Kabul. Har ila yau a wani hari na daban an kashe wani direban ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan wanda ya rasa ransa bayan da aka tada bom a motarsa. Sannan wasu 'yan sanda 5 su ma sun rasa rayukansu a wasu hare-hare 2 da aka kai daban-daban a lardunan Herat da Baghdad. Wani rahoton sirri na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa Koriya ta Arewa ta yi amfani da hanyoyin yin kutse a rumbunan bayanai wajen satar ɗaruruwan miliyoyin daloli domin samun kuɗin ƙera makamin nukiliyanta, ciki har da shirin ƙera nukiliyanta mai nau'in ballistic, abinda ya karya dokar ƙasa da ƙasa. Rahoton wanda aka kwarmata ma kafafen yaɗa labarai a jiya Talata ya ce Koriya ta Arewa ta yi nasarar bunƙasa shirin makamin nukiliyanta da masu linzami a bara, duk da cewa an saka mata takunkumin ƙasa da ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, Gwamnan jihar Barna Farfesa Babagana Umara Zulum ya ziyarci mahaifarsa da ke karamar hukumar Mafa a jihar Barno don ya sabunta rajistarsa ta APC. Cikin manyan mutanen da suka halarci wannan hidima ta wannan gwamna na Barno har da mai Kano Ribi na Lagos Alhaji Mustapha Muhammad. Tawagar mai Kano Ribi din ta riga tawagar gwamnan tashi daga wurin hidimar. Akan hanya ta yi hatsari har da shi mai da wasu mutane uku cikin tawagarsa suka rasu. Tawagar gwamnan ta zo ta tarar da hatsarin da ya auku kuma ta kai dauki. Ga wakilin Haruna Dauda da cikakken rahoton.
Wannan mutane dai da suke cikin wata mota kirar jeep sun gamu da hatsari ne lokacin da tayar su guda ta kwabe kuma motar ta dinga murgimawa cikin daji har sai na daren mutuwar mutane biyu take. Wanda ga bisani guda daya da ake zan cewa direban motar ne shi ma Allah ya karbi ransa. Na je kasance cikin motar yan jaridu kuma muna cikin wannan tawaga wanda har ma muka ga lokacin da ake tsamo waɗannan mutane lokacin da motar nasu ta murgina daji. Ga ma yanayin yadda ake tsamo su.
Okay.
Gwamnan jihar Borno da Professor Babagana Umaru Zulum ya samu tawagar tsohon gwamna da M. Damon Jelson wakile da na tarayya wanda dukkaninsu suka raka waɗannan gawa zuwa anguwar Bolunkutu gidan ɗaya daga cikinsu wanda kuma ke zake da sarautar gargajiya da ake kira mai Kano Ribi of Borno wanda tun aka yi jana'izansu. Haruna Dauda biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda, to daga Najeriya kuma za mu dawo nan Amurka. Inda a jiya Talata ne aka fara gudanar da shari'a tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump bisa laifin ingiza tayar da tarzoma a ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairu lokacin yana kan mulki. Domin duba wannan batu da idan masana, na tattaura da Malam Hassan Sallauji Biya mai bibiyar lamarin siyasar Amurka.
Hassan Fili, wannan rana ce wadda take cike da tarihi saboda kaga dai wannan dai karo na farko da aka samu wani shugaban kasa da za a tsige har karo na biyu a wa'adin mulki guda. Gaskiya wato lauyoyin masu gabatar da kara kenan wanda ake cewa impeachment managers sun yi kokari sosai duk kafafen yaɗa labarai sun yaba ma wato irin hujjojin da suka hada a wannan gabatarwa ta farko. Ana ganin gaskiya sun yi kokari sun ba da hujjoji masu kwari na game da cewa wato ita kanta wannan shari'a ko tsigewa ta biyu ko tana da wani tasiri a tsarin mulkin Amurka ko ba ta da shi.
To kasancewar ita Majalisar Dattijan Amurka mai mambobi 100 ta rabu gida biyu wato ƴan Republican 50 ƴan Democrat 50, kana ganin za a iya samun ƙuri'un daga bangaren ƴan Republican da za a tabbatar da cewa wannan karan an kama shi da laifi ko kuma an tabbatar da laifin shi?
Gaskiya zai wahala a ce an samu ƴan jam'iyyar Republicans har guda ɗaya har guda 17 a ce sun yi yunkuri sun tsallako sun haɗu da ƴan Democrats su 50 ya zamanta cewa sun iya yanke wannan hukunci bisa dubi da wato har a halin da ake ciki yanzu duka dududu guda 6 ne aka samu wanda suka tsallako suka yi zaɓe tare da ƴan Democrats.
To Malam Hassan, duk da yake ne cewar akwai alamun cewa ba lallai bane a tabbatar da laifinsa ba, to idan an same shi da laifi ya kake ganin Amurka za su ɗauki wannan hukunci da za a yi? Amma kuma ba a tabbatar da laifin nasa ba, ya kake ganin Amurka ba za su ɗauki wannan batu?
Wato kasan an jima ba a samu rarrabuwar kawuna ba a tsakankanin Amurkawa akan wato zaben da ya shuɗe da ya gabatar nan. Kasan kamar rabi da rabi aka yi. To abinda zai faru shi ne idan aka same shi da laifi, su wa'anda dama ba sa goyon bayan shi wato akasarin 'yan jam'iyyar Democrats za su yi murna da tsige shin kuma da can ganin cewa ba zai sake tsayawa takara ba. Sannan kuma a ɗayan ɓangaren kuma su magoya bayansa da kuma mafi akasarin 'yan jam'iyyar Republicans su ma ba za su yi murna ba. Amma an ce wa'anda daga ciki akwai wasu daga cikin jigajigan Republicans wanda suke son su tsaya takara a shekarar 2024 ko da ba su fito a bayyane suka bayyana ba za su so a ce an tsige shi an hana shi tsaya takara saboda su su samu damar tsayawa.
To Malam Hassan Salaujibiya kenan mai bibiyar harkokin siyasar Amurka. Malam Hassan mun gode kwarai da gaske.
Na gode ni ma sosai Hassafi.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC ta lahi akan zaben majalisun kananan hukumomi a jihar Sokoto. Yayin da uwar jam'iyyar ta kasa ta yi kokarin dinke barakar da ta haifar mata da asarar kujerar gwamna a jihar Zamfara. Jama'a assalamu alaikum. A yayin da shirye-shirye suka soma kankama na gudanar da zaben majalisun kananan hukumomi a jihar Sokoto, inda tuni hotunan 'yan takara na jam'iyyu suka mammanne kusan komai a fadin jihar, har yanzu ba a soma jin motsin komai daga bangaren babbar jam'iyyar adawa ta APC a jihar ba. Lamarin da ya sa aka soma raɗe-raɗin ko ba za ta shiga zaben ba, duk kuwa da cewa wata ɗaya ne katale rage a gudanar da zaben. Isa Sadiq Acheda shine shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto.
Jam'iyyar mu ta APC a jihar Sokoto tana duba ko kuma shirye-shiryen yadda za mu shiga wannan zaben da karamin hukumomi. Muna tsare-tsare, muna shirye-shirye, muna tunanin hanyar da kamata mu yi tomo da lalura.
Mahu gudun kuma kara kasancewa a yadda jadawali kuma an fara activities.
To sai dai an shirya jadawalin ne domin mu makara. Amma dai komai da kai sai ka tsaya ka yi planning ɗine, ka tsara shi domin abinda za ka yi ka haso kai nasa a gare shi ba kawai dalilin shiga ba. Sannan gwamnatin jihar Sokoto ba za ta iya sa mana firejin na mu shigo dole ba sai mun tsaya mun yi shirye-shiryen mu da tsare-tsaren mu yadda muka gani abin nan bisa ga yarda Allah mun sai mun shigo da mu nasara akan shi.
Akwai wani abu da aka al'adanta a zaben kananan hukumomi inda hukumomin zaɓe na jihohi ke gudanar da zaben. So da za a ga zaɓen da ka mulki ita ka kwashe mafi yawan kujerun da aka takara kuma gaba ɗaya. Ba ku ji tsoron wannan a Sokoto?
Gaskiya ba mu ji. Domin jam'iyyar da take da gwamnati a jihar Sokoto ba ta da ƙarfin da take iya jam'iyyar APC ta ci zaɓe ta hana mata. Jam'iyyar PDP ce kuma mun san babu jam'iyyar PDP a jihar Sokoto. Ba su da ƙarfin da 'yan ausu jihohi ana irin wannan mulkushe da sauransu. A jihar Sokoto ba zai yiwu ba. Ko faɗa za ka yi mutum sai ka yi ƙarfin ka yayin rabin nashi sannan za ka yi faɗa da shi. A'a. Ai duk inda ka ga za a iya rigin sai da ƙarfi. Ba wani ma'aikaci da za a kawo ko wani abu ya ga intimidating crowd namu shi ce shi na iya canza result ko shi na iya wani abu ya saba. Jihar Sokoto ba za a iya yin wannan ba. Kuma ina tabbata maka jihar Sokoto APC ce kuma sannan yawan da an gare mu ai ko mai rubutun zaɓe ai ya sa abin da ka yi wa. An ce so ɗai guje ma kanka ƙonewa. An yi na farko an musulun lokacin zaɓen gwamna kaf cikin jihar Sokoto ba rumfar da aka bari ɗan sanda ya zo aiki. Amma yanzu ina tabbata ma tun da mun fahimci hukuma ba ta iya mana komi mu muna da matakin da muka ɗauka.
To sai dai shugaban jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Bello Aliyu Goronyo ya musanta zarge-zargen na APC.
Da hukumar zaɓe ta ƙasa da jami'an tsaro duk ƙarƙashin fatin APC suke ba ƙarƙashin fatin PDP ba. Abin da ke ne shi ne suke da shugaban ƙasa su a damadahun iko kuma hukumar zaɓe ta tarayya duk da ke ita independent ce amma ita ma da ƙarshen firgamen take. So mu PDP ba mu da madahun iko kuma ba mu da hukumar zaɓe ta ƙasa. Wannan zance ne kawai na siyasa.
Amma wanga zaɓe na ƙananan hukumomi ko kuma kuke da iko da hukumar da kashe da zaɓen ƙananan hukumomi?
Eh gaskiya ne. Duk abin da ya kamata mun ba ta dama mun ba ta dama. Mun ba ta dama ta shirya zaɓe kuma ta ba kowa haƙƙin da ya kamata ba shi kuma a yi adalci.
To me za ka ce akan kila zarge-zargen da 'yan adawa ke cewa kila ko da sun shiga zaɓen an riga an tsara PDP za ta ci ko ina?
Ai ba wani tsari. Inda akwai tsari na za mu ci ko ina wannan shirye-shirye ba za mu yi su ba. Sai mu bari kawai sai ranar zaɓe kawai mu ci zaɓe. So in zaka taya wurin zabe dole sai kai shirye-shirye wanda dai bayan shirye-shirye har aka kai lokacin zabe ba za a yi nasara. So mu saboda muna mun tsara shi samu kai shirye-shirye tun yanzu. So shi yasa muka ganin shirye-shirye muka yin Allah so kuma bisa shirye-shiryen tsarin da ake za mu yi nasara.
Bangare daya kuma uwar jam'iyyar APC ta kasa ta jagoranci wani taron sulhuntawa tsakanin manyan bangarorin jam'iyyar biyu na jihar Zamfara da takaddama tsakaninsu ta yi sanadiyar rasa kujerar gwamna da ma dukkan mukaman zabe a jihar a zaben shekara ta 2019 da ya gabata. Idan za a iya tunawa takaddamar da ta kunno kai ta shugabancin jam'iyyar da kuma tsayar da yan takara a tsakanin gwamnan jihar a wancan lokacin Abdulaziz Yari da kuma wasu 'yan takara da suka kira kansu GH a ƙarƙashin jagorancin sanata Kabir Garba Marafa ta kai ga shekarar da ƙarar raki a gaban kotu, lamarin da ya sa kotu ta soke zaben gwamnan jihar da ma dukkan 'yan majalisun jiha da na tarayya da aka zaba na jam'iyyar APC a jihar ta baiwa jam'iyyar PDP. A zaman sulhun da aka gudanar a garin Kaduna, jam'iyyar ta yi ƙoƙarin ɗinke ɓarakar inda sanata Kabiru Marafa ya bayyana yarjejeniyar da aka cimmawa.
So mun zo da abubuwa a kashi biyu. Kashi na farko mun ce ba abubuwa bane wanda sai an tattauna su a cikin bayyana jama'a gaban kamarori da rediyo da jarida da kansu. Kashi na biyu ni al'ada ta ce duk abin da na tashi yi ina yin shi ne bil haqqi tsakanina da Allah. To tunda an tattauna abubuwa kuma mun amince din haduwar tamu ta fi rashin haduwar alheri, to sai muka ga menene za mu yi wanda mu za mu gwada ma duniya ba wai bangaren shi tsohon gwamna Abdulaziz Yayi ba cewa da gaske ne muke yi na yin maganar sulhun nan ba kusurwa ba ce mun ka zo da ita, a tsaye muka zo kuma yin abin za mu yi da gaske muke yi. To sai muka ga menene duka ya hada mu fadan tun daga farko. Na farko shi ne aga shugabanni na jama'iyya da sauransu. Su san aga mu ma aga, kowa ya ja bata ya ce shi ga na shiga ni ga nau kai ga naka. A bisa wannan dalili har kotu mun je da sauransu. To mun san yanzu inda ake an ma rusa shugabannin jama'iyyan an sanya na riƙon ƙwarya, amma duk da haka nan mu ba mu yadda da nasu ba su ba su yadda da zamu ba. To sai muka ce to domin mu gwada cewa tsakani da Allah da gaske mun ka zo mai sulhun nan ba yaudara ba tunda an kawo misalai na musulunci a ciki, sai muka ce to mu mun sauke namu shugabannin jama'iyya na ɓangaren mu mun yadda nasu din ci gaba da riƙon ƙwarya har a kai lokacin zaɓe. Mu kuma yanzu muna kallo mu ga wani irin adalci ku za ku yi mana. Wannan shi ne magana ta farko. Magana ta biyu sai shugabanci shi kai shi a da can shi yana da'awan shi ne shugaban APC na jihar Zamfara. Mu muna da'awan ni sanata Marafani ne shugaban APC na jihar Zamfara. Ɓarin mu ba mu yadda da shugabancin shi ba, ɓarin shi ba su yadda da shugabancinmu ba. To sai muka ce to shi ma mu taru mu dora masa nauyin magani. Mu mun amince kai a shugaban APC na jihar Zamfara. Kai adalci tsakankaninmu duka mu gani mu gama su da haka. Abu na uku a tsari na musulunci idan tsarirruka ɓangarori guda biyu suka yi husuma da junansu aka zo za a yi sulhu. To lokacin sulhun ba a barin sulhun tsakaninsu su biyu kawai. Dole sai an kawo wani kwamitin manya ko dattawa ko malamai ko da me za ka kira su wanda za su kasance kamar su ne alƙalai tsakankaninsu. Sai muka ce to har yau a matsayinka na shugaba mun amince ka naɗa wannan kwamiti na dattawa daga cikinmu da cikin mutanenka. Wanda idan an muna wani abu to za mu iya kai ƙara. In mu ma mun yi wani abun da ba daidai ba to su ma za su iya kawo ƙara a wajen. To a bisa wannan har muka ce idan aka yi irin haka nan ɗaya biyu uku to kowane ɓangare ne aka yi ma wannan laifi har kashi uku kuma ba a yi wani abu aka yi shi ba to ya ga damar ya zare daga cikin sulhun ya je da har kashi.
Wannan rikici a iya cewa shi ne da ya janyo jam'iyyar ku ta APC ta rasa kujerar gwamna a jihar Zamfara, bayan haka kuma an yi ta zargin cewa akwai auratayya wato alaƙa kenan tsakanin ɓangaren ku na APC da kuma gwamna mai ci yanzu na jam'iyyar PDP. Wannan sulhun ya kawo ƙarshen wannan dangantaka kenan.
Na farko dai babu wata dangantaka ko wani aure da anka kulla tsakanin ni ɓangare bangare na ko ma wani bangare na jama'iyyar APC da gwamnati mai ci yanzu a jihar Zamfara babu shi abinda na sani mun yi wannan rikici kuma lokacin da muna yin shi mun kalubalanci ɗaya bangare namu na jama'iyyar APC da zalunci kuma mun sani cewa wannan kalubalanta da muke mu wannan bangare zai iya jawo a asarar duka mukamai da ake a kansu.
Ba iyakar tattaunawar kenan ba, amma saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku karshen tattaunawar, ciki ko har da makomar dangantakar da ke tsakanin bangaren GED na APC da gwamna mai ci yanzu na PDP bayan gudanar da wannan sulhun, da kuma ta bakin bangaren tsohon gwamna Abdulaziz Yare Abubakar. Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir, Cuba Herodio Dune ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gai da na Sanyinna, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai bane sabida lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talakan da suke ko uwu su wataran sai sun zo sun sa su wuhu.
Menene wuhu?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takeici.
Majalisar Dattawan Amurka ta amince a cigaba da sauraron ƙarar shirin tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump bisa tuhumarsa da ake yi kan tanzira magoya bayansa su yi bore wa 'yan majalisar dokoki. Yayin da a watan jiya suke shirin tabbatarwa da Joe Biden nasarar da ya samu a zaben watan Nuwamba. Yan majalisa 56 ne suka amince da a ci gaba da shari'ar, yayin da 44 suka nuna akasin hakan a shari'ar wacce za a fara ta gadangadin a yau Laraba. Kaiwa ga wannan matsaya ya biyo bayan sawa'i da aka kwashe ana muhawara kan ko kundin tsarin mulkin Amurka ya ba da kofar a tuhumi Trump yayin da ya riga ya bar office. To shugaban Amurka Joe Biden ya ce duk da cewa an fara wannan shari'a zai mai da hankali ne wajen ragewar halin da jama'a ke fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Da manema labarai suka tambaye shi a jiya Talata shin ko yana kallon shari'ar wacce ake watsawa kai tsaye ta talabijin, sai Biden ya ce a'a ba na kallo, inda ya kara da cewa Amurka ta yi asarar rayukan mutum 450,000 kuma akwai yiwuwar adadin ya karu idan ba mu hanzarta daukan matakan da suka dace ba. Yan sanda a Myanmar sun tarwatsa jama'ar da suka fita zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a nafido babban birnin kasar, inda suka yi ta harbin gargadi tare da amfani da harshasan roba da kuma ruwa wajen kada masu boran. Rotanni sun ce akalla mutum biyu sun ji munanan raunuka sanadiyar harbin su da aka yi da abin da ake kira zaton bindiga ce. Zanga-zangar ta je Talata ita ce ta yini na hudu da aka yi a jiri, inda masu boran suka yi burzda matakan da sojoji suka saka don dakile zanga-zangar wacce ke adawa da hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula da sojojin suka yi. Shugaban tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa da ke binciken musabbabin cutar COVID-19 a China ya ce ba su ga wata hujja da ta nuna alamun an samu ɓarkewar cutar ta coronavirus ba gabanin ɓullata a watan Disambar 2019 a birnin Wuhan. Peter Ben Embrek, wanda ƙwararre ne a fannin yaƙi da ƙwayoyin cututtuka a hukumar lafiya ta duniya WHO, ya faɗa a jiya Talata cewa binciken ya nuna cewa mai yiwuwa cutar ta COVID-19 daga jemagu aka samu ta.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon rahotanni a wani sabon shiri da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Domin sauraron shirye-shiryenmu za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo BOAHausa.com ko sashenhausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ta gabatar da shirin, da kuma Tibahiru Dedone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Salamu alaikum.